sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya rice tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata, 7 ga watan Yunin 2022. To a cikin shirin za ku ji halin da ake ciki yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya take shirin zaben dan takararta na mukamin shugaban kasa. Za kuma ku ji cewa a Najeriya jami'an tsaro da ƴan sa-kai sun ceto biyu daga cikin wasu iyalan tsohon akantan Jabar na jihar Zamfara da aka yi garkuwa da su. Ana kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labarin duniya. A yau Talata, Russia ta yi ikirarin cewa ta karbi ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an Ukraine sun ce dakarun su sun tsaya tsayin daka a wani kazanin fada da ake yi da dakarun Moscow akan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu. Bayan shafe makonni ana kai hare-hare a gabashin Ukraine, ministan tsaron kasar Russia Sergei Shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani yanki na yankin Donbas da take fatan za ta mallaka, bayan da suka yi kasa a gwiwa a yakin da aka yi na kokarin hambarar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ko kuma kama babban birnin kasar Kyiv. A cikin jawabinsa na bidiyo da ya saba yi da dare a ranar Litinin, Zelensky ya ce jarumanmu ba za su mika wuya ba a Severodonetsk. Jama'a a kasar Ghana akasari talakawa sun koka bisa tsadar kuɗin aikin hajjin bana da ya ninka har sau biyu tare da ƙarin kuɗi da aka yi wa maniyyata da suka biya kuɗin aikin hajji kafin bullar annobar corona. Daga kuma sai ga rahoton da Hamza Adams ya aiko mana.
Sunana Suleimana, karin da yayyawa kwarai. Gwamnati ya duba yayi wani abu ciki.
Sunana Abubakar Ahmed Jankure. Muna magana daga nan birnin Kumashi. Dan Allah da Allah muna roko a sauwaka ma jama'a
bi koke-koken wasu al'umman Ghana kenan biyo bayan sanarwar da hukumar Alhazan kasa wato Ghana Hajj Board ta fitar kan kudin aikin hajjin bana. Alhaji Sumaila Digo a hukumar aikin haji na kasar ya shedawa muryar Amurka cewa kudin aikin hajjin bana ya tashi daga CD 19,500 kwatankwacin 3,500 na dalan Amurka zuwa 39,000 na Ghana CD wato kwatankwacin 5,000 na dalan Amurka.
Official price da ya fito yau shine 39,000 Ghana CD, wanda yanzu za su biya su ne nasu yana da 39,000 Ghana CD, amma waɗanda sun ka biya kuɗin su sun ka ajiye a 2020 ba samu zuwa ba, kamar shekara biyu ke gaba su yi haɓa ba samu zuwan hajjin ba, su sun yi ƙari kan 19,500 da sun ka biya na sun yi ƙari 7,000 dana.
Masharhanta dai sun alakanta tashin kudin aikin hajjin bana da matsin tattalin arziki da tsadan dala da wasu ƙari-ƙarin harajai da hukumomin Saudiya suka yi. Alhaji Sibawai Papa Angola mai sharhi bisa harkar aikin haji a Ghana ya buƙaci da hukumar ta yi ragowa.
To ya batto alkawari da aka yi da su cewa ba za su kara ba, inda akwai maganan kenan. Saboda haka muna kira da babban murya har wa yau saboda Allah da Annabi.
Shi kuwa Alhaji Garba Ibrahim mai ruwa da tsaki kana agent mai yawan maniyyatan aikin haji.
Muna tare ba jama'a hankuri, wanda kowa zai kwantar da hankalin shi. Batun aikin haji dama in ya zo ana yin shi cikin kwanciyar hankali ne, domin saboda aikin haji gaba ɗayan shi ya canja altogether.
Duk da cewa hukumar aikin haji Ghana ba ta bada guzuri, tana da abinci da take baiwa Alhazan Ghana a kowace shekara, hukumomin Saudiya sun ware wa Ghana kujeru fiye da 3,000 cikin maniyyata miliyan 1 da ta ce za ta amince su gudanar da aikin hajjin bana. Kuma ana sa ran ranar 21 jirgin farko na Ghana zai tashi zuwa kasa mai tsarki. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adams, ƙarshen labaran duniyar kenan.
da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya take babban taronta don fitar da dan takarar da zai tsaya mata zaben shugaban kasa a 2023. Bayanai na nuni da cewa adadin yan takarar da za su fafata ya koma mutum biyar. A wata tattaunawa da gwamnan jihar Filato kuma shugaban gwamnonin jihohin arewacin Najeriya Simon Lalong, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf wacce ke dandalin Eagle Square ta fara da tambayar shi abinda shugaba Buhari ya ce da suka fada mai cewa sun fitar da sunayen mutum biyar.
Duk wanda aka dauka cikin wayannan shi yana farin ciki.
Na'am, wani matakai kuka bi wajen zaben wayannan mutane biyar da suka cancanta?
Matakan da muka dauka to ai kamin a saya form ka ai an nada committee da aka zona an yi musu interview. Suka yi interview din su. Kowa an tambaye shi me zaka yi, menene karfinka, me kuna.
Na'am, shin ya kake ganin wannan zaben naku zai kaya duba da akwai mutane biyar da kuka amince da su
yanzu? Addu'an mu shine, fatan mu shine duk wanda aka dauka ya kamata a cikin wannan biyar. Domin shi ma shugaban kasa ya ce biyar da kuka kawo duka na gansu kwarai. Duk wanda aka dauka shi na yarda da shi. So amma ba zai ce an tilasta a ce wani ne yana so ba, don mu ne sojojin, mu ne sojojin yaki, mu ne masu delegate kota ina. Sai sun da gwamnoni ne abinda kuka gani yayi kyau, ni ma ina jira in bi bayan ku.
Masha Allah, da kashe su wani ne wayannan mutanen biyar sun zaka so?
Biyar da muka sa ba wai bisa ga ba result bane, ba wai bisa ga priority ba, ban san priority da Hausa ba. Amma mun ce bisa ga alphabet, idan sunanka A zamu saka number 1, in B zamu saka number 2.
Gwamnan jihar Filato Simon Lalong kenan. Har yanzu muna Najeriya inda jami'an tsaro da 'yan sa kai suka ceto biyu daga cikin wasu iyalan tsohon Akanta Jabar na jihar Zamfara wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su. Wakilin muryar Amurka da ke jihar Zamfara Sani Malumfashi ya tattauna da kwamishinan tsaro DIG Mamman Tsafi ya aiko mana da rahoto kan hakan.
To wannan dai iftila'i ya aukun ne a ranar Lahadi da daddare a lokacin da su waɗannan 'yan bindiga suka kutsa gidan shi Malam Bello wato tsohon Akanta Janar na jihar Zamfara. Kamar dai yadda wani wanda na sautata sunansa sabili da dalilai na tsaro ya mani bayani.
Wannan al'amari ya faru ne cikin dare shekaran jiya. Ana nan misalin ƙarfe 11:30 rabi haka ta wuce kane shi a zo. Suka shigo cikin gari kasa ma sun ka zo sun ta ajiye mashina su dauke akwai gulbi aka rafi da ya ratsa tsakanin garin da hanyar su sun ka ajiye mashina su can suka zo nan suka tafi ƙasa don tibar da shau. Suka zo nan gida ne suka buga to bai buɗe ba da ƙashi ne suka buɗe zamban da ƙarfi da ya suka shiga cikin gida nan ne suka kwashi mata da namiji guda. Kuma motoci ne ma da ajiyar da sun bi sun fafasa gilashin motocin. Akwai mata ta biyu cikin matan da sun ka ɗauka. Akwai kuma mace da cikin yaren gidan sai namiji guda da ajiyar sun tafi da su sun kama hanya ana tafiya. Can ka hanya aka sanar da yan sa-kai suka tare su. To kuma wurin halgar da su da yan sa-kai sun yi kamar matan guda biyu da su ɓata musu lokaci. Sai sun ka saki matan guda biyu suka rabu da su nan wurin can cikin daji. Sai suka wuce da waɗannan 'yan matan guda shidda da namiji guda suna hannun su yanzu haka.
To yanzu ba wani abin da aka yi na kokarin samo waɗannan bayan Allah da na hannunsu?
To ana yanzu ana kokari tsakanin su yan sa-kai da jami'an tsaro da mutanen gari ganin cewa an kubatar da su.
To don cin ta bakin hukuma na tuntuɓi kwamishinan tsaro na jihar ta Zamfara DIG Mamman Tsafe wanda ya tabbatar mani da alkuwar lamarin a cikin hiranmu da shi.
To alhamdulillah wato abubuwan da ya faru cikin dare mun kuma tura jami'an tsaro a makamin a kai din dai mutanen sun dan samu sun ci gaba da iyalansa. Amma da kokarin jami'an tsaro da su waɗannan masu tsaron gari an yunkura an bi su cikin ikon Allah akwai man yi gaba da samu sun yi gaba da
iyalansa amma da kokarin jami'an tsaro da su waɗannan masu tsaron gari an yunkura an bi su cikin ikon Allah akwai matan su guda biyu waɗanda Allah ya su aka samu su
dama mutum nan suka dauka
da aka bani bayani lokacin wajen mutum bakwai to already mun samu guda biyu daga cikin su waɗanda su ne mamman matan shi wannan former accountant general din
to akwai kuma yaran shi biyu aka ce a ciki
cikin waɗanda ba gani ba akwai yara guda biyu da sauran jama'a ko uku haka
to halin yanzu dai sauran mutane shida suna can a hannun waɗannan yan ta'adda kuma ana nan ana ta kokarin yadda zabi a ceto su lami lafiya sanci malafashi muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
Madalla, akai da sani malumfashi yanzu bari mu leka Niger inda gwamnatin kasar ta kaddamar da ayyukan rajistan tsofaffin sojoji da nufin kafa wata runduna musamman a ci gaba da karfafa matakan yaki da matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta Sulai Mumini Barma wakilin muryar Amurka ya aika mana karin bayani daga birnin Yamai
Sanin muhimmancin rawar da tsofaffin sojoji ka iya takawa a fagen daga saboda gogewa da kwarewar da suke da ita akan sha'anin tsaro yasa hukumomin jamhuriyar Nijar bullo da wannan tsari na sake mayar da su kan aiki ta hanyar wata rundunar kota kwana yayin da kasar ke neman hanyoyin magance matsalolin tsaron da suka addabe ta Sashen Chef Musa Tankandiya shine mataimakin shugaban hukumar kula da ƴan mazanjiya Office National des Anciens Combattants onak atakaice
kuna nan muna shirye-shirye za a aika duka jaha a samu ai registration duka tsohon soja waɗanda ya kamata don saboda san an diba an hidda masu kirkin wanda ake so yanzu an doke su za a tayi da su ai musu recyclage a kai su Tondabiya don su samu wani horo dan saboda wadan sun jima ba su yi aikin soja ba sun bari wadanda aka doka aka caccance su ne za a aiki da su dan saboda tsaron kasa
wannan aiki dake shafar sojoji da ƴan sanda da jandarmomi da jami'an tsaron gar national da na duwan da jami'an tsaron gandun daji har ma da wadanda suka sami horon soja dan aikin bautar kasa zai bada damar kafa rundunar da akan iya turawa fagen daga a duk lokacin da bukata ta taso Tsohon ministan tsaron kasa kuma dan majalisar dokokin kasa Kallamu Tari na mai bayani akan tsarin irin wannan runduna
abin ne wanda ya dauko tushen shi daga yakin kare inci saboda in kasar ka na cikin bala'i ko tana cikin matsala kowane dan kasa dole ya sadaukar da kanshi shi ne wannan dokar ta ba da damar kowane dan kasa ya gudana shi soyayya ga kasar shi tunda kasar tana cikin yaki wannan sojoji wanda muke dauka ba su isa kana ganin to ana dauka su 500 bar an kai ana dauka 1000 an kai ana dauka 3000 bana 5000 za a dauka kaga sojojin wanda ke zamne ba su komi sai soji za su yi yawa alhali ba kullun ake yaki ba za a dauka nauyin su dole in akwai ƴan kasa wanda sun ka yarda su samu horon a ba su horon ko kuma suna da horon wanda za su wani aiki can daban sai in ana bukatar su a kira su su zo kan abin zai kawo sauki ga kasar shine ma'anar wannan reservist da kaji an ce zai
bayanar labarin kaddamar da wannan shiri ya tayar da tsume a wajen waɗannan tsofaffin barade
an dade ma ba a kira mu ba dan saboda kasa bamu da wata kasa da ta hinjar au ai rai ne au ai mutuwa dan ka mu wannan ne muke jira a kira tsayin soje mu je mu taka rawa a gani
shirin zai kunshi matasa ƴan shekaru 18 a duniya zuwa mutanen da shekarun su ba su fice 65 ba aikin da zai gudana a ƙarƙashin wasu tarin muhimman sharuɗan da za su bada damar tantance waɗanda suka cancanci shiga wannan sabon runduna ko da yake kawo yanzu hukumomi ba su bayyana yawan askarawan da suke buƙatar ɗauka ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
an gaishe ka Sule Mumuni Barma to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ku dan shakata da wannan madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana
Masu ruwa da tsaki akan aikin hajjin bana daga Najeriya na ci gaba da daukar matakai a bangarori daban-daban domin tabbatar da samun nasarar aikin hajjin a wannan shekara ta 2022 a bana dai kimanin maniyata 43 ne ake sa ran za su sauke faralin a kasar Saudi Arabia daga nan Najeriya bayan shekaru sama da 2 da ba a je aikin hajjin ba daga Najeriya a jihar Niger dai maniyata 2500 ne ake sa ran za su cilla can kasar ta Saudiya domin sauke faralin sakataren hukumar jin dadin alhazai na jihar Niger Alhaji Umar Makullafai ya ce zuwa yanzu ba su da wata matsala
alhamdulillah a yanzu haka muna nan muna kan shigar da bayanan alaze cikin internet na e-track wanda bisa ni haka za mu fara shirin visa nasu a yanzu mun shigar da mun samu e-track na alaze wajen 500 ko cikin alaze 2,256 da aka bamu insha Allah mun tace ta zato cewa in Allah ya sa yarda zuwa ran Laraba za mu gama shigar da takardun su sannan mu shiga batun harkan visa bayan haka za mu yi meeting da bankunan mu masu ban BTA don mu tantance wannan harkan
na'am to bana kun san kamfanin da zai ji gila alhazan Niger din nan
insha Allah mars daya ne hukumar jin dadi Allah zai ta zaba hakkin zaben ma da aka bar majoyi ne tu zaba amma don sabon tsari da aka yi hukumar jin dadin alhazai ne za ta zaba muku ta turo muku an araba muna da kamfanin jirage guda uku Max Air da Azman da Flyness to a Niger mun fada a Max Air ne insha Allah
na'am to zuwa shi ake sa ran za a fara dauka a nan Niger din
to insha Allah dai za a fara aikin alhazai duk Najeriya daga 9 ga wata to mu a Niger don muna so mu kinsa idan aka fara ba mu sa tsaya to muna so sai mun shiga mako mai zuwa za mu iya bada takaitaccen ranar da za a fara inda aka fara ba zai daidai ba mu ma za mu fara insha Allah
batun kiyaye dokokin kasar Saudiya da ta yi suna wajen nuna ba sani ba sabo game da karya dokokinta yana daga cikin abinda aka fi mai da hankali wajen fadakar da sababbin maniyatan Alhaji Abu Sufyan shine babban jami'in hukumar jin dadin alhazai a karamar hukumar Cancaga mai hedikwata a birnin Mina
to doka a Najeriya ba zai iya zama daidai da doka a Saudi Arabia ba haka doka a Saudi ba zai zama daidai da doka a Najeriya ba
to bana akwai wasu sababbin dokoki da ita Saudi ta ba ku wanda kuke jira musu alhazani
eh to ba za a iya cewa akwai sababbin dokoki ba sai dai wasu tsari yawwa tsarin kamar irin wanda akwai wristband da za a samu mutum
sai da hannu kenan agogon hannu
wanda yake da an aka sa za a ga an cire mutane ba su damuwa to yanzu an matsanta wanda aka sa mai kai ya cire
mutum ayyuka da suka shafi laifi kamar daukan wai abubuwan da ba a yadda da su aje da su Saudiya ba ko riyagun kwayi da sauransu me kuke ga wala
to kaga a nan gurin yana ɗaya daga cikin mataki na farko na wajen fadakarwa na zamantakewa da kuma dokoki kowa mun nuna mashi abin da ya shafi contraband da ake ci mashi abinda ba a so ka dauka kaman abinda ya shafi goro yaji kwaya ko da na magani ne ko wuka ko reza duk waɗannan abubuwa ba a kaunan mutum ya dauka ya saka shi a jikin shi zai tafiya in ka iya tsallakewa anan to a can ba akwai matsala dan ba za ka tsallake ba dan abinda suke amfani da shi anan na wajen bincike ba ɗaya bane da wanda suke da shi a can dan kaman kwaya kaga akwai mutane waɗanda yake suna da lalura na rashin lafiya suna shan magani a kowane awa hudu ko kowane awa uku ko kowane awa biyar ko dai duk yanda zai kama to irin waɗannan akwai irin shawarwari da ake bayarwa
duk da yake dai maniyatan na cikin ɗoki da farin ciki amma sun koka game da tsadar kujerar aikin hajji a bana
kabaisa
kana shirin tafiya a jihar jin
masha Allah
ka taba zuwa ne ko ku wannan ne na
kaba
to ya kake ni
sai na yi na fata inda suka handling namu Allah ya kai mu lafiya a dawo da mu lafiya kuma Allah ya sarba ibada mu
ya kake ba tun kudi ya shi bana abin yayi yawa
gaskiya ba sun kudi to Allah ya ya kawo kuma amma ban ji dadi ba amma sai Allah ya hore an samu abiya alhamdulillah
dan nawa ka biya kai
2.565
a wannan shekara
ana wa muhammad fali
eh sabo haji ya ce ko kin taba zuwa dama
sabo haji
to gashi kin da wurin wannan horo da aka baku ya kike ji
ina ta jin dadi kuma gaskiya mun fahimci abubuwa da dama sosai wannan ta jin dadi
amma kina da wata shawara ga ita hukuma lazai akan wani abu da kike gani ya kamata a ce an dauki mataki an gyara
shawaran na dai shine kamar yanda suka ce ko mun je can muna tare da su dan a gaskiya a yanzu haka ko wasu abubuwa da dole ko mun je can din sai sun dinga nuna mana
kamar da awwal haka
kai kana cikin alhadai ne
ina cikin alhadai
ka taba zuwa ne koko wannan
a wannan karo din Allah ba ji bukan je sai ka fara
ya kake ji
a alhamdulillah alhamdulillah dukkan godiya ka ta ga Allah ta'ala
ana maganan kudi sun yawa kai me zaka ce game da kudi
dukkan komai ya gani ai lokaci ke ta tafi
to kai kudin bai maka tsada ba
ko wai mun tsada ko mun tsada ba ina fatan sauran ma da tamu Allah shawara mu ko wai cika kuma mu je mu saki faradin nan
yanzu kai ka cika sauran
har yanzu a yanzu dai hukumar jin dadin alhazai ta jihar Niger ta ce tana bin kadin biyan diya daga hukumomi na kasar Saudi Arabia akan Alhaji Kabiru Muhammad wanda ya fadu daga saman bene a cikin lifta ya kuma mutu a shekara ta 2018 a birnin Makka inji sakataren hukumar alhazan Alhaji Umar Makun
mako da ta shige muna kasar Saudiya mun je miki kuma mun dauko maganan tare da ambassador na Nigeria da ke can Saudiya kuma dama canjin gwamnati da aka samu ne na shugabancin can hukumar jindadin alhazai a Nigeria ya sa aka samu cikas to amma yanzu an dauki maganan insha Allah muka shiga wannan aikin haji zamu san matsaya an dauki maganan shi ambassador ya je ya bincika maganan to corona din ga da ya shiga shi da takaita komi tunda aka shiga corona ba wani mu'amala da ake tsakanin gwamnatin Najeriya da Saudiya da yadda danganci wani aiki rayuwa ma gaba daya ta dan samu cikas amma yanzu insha Allah an koma ga maganan nan ba da wa ba iyalan mutane za su yi da gare mu musamman muka je wannan aikin haji yana daya daga cikin ayyuka da muka sa gaba zamu yi insha Allah
A yanzu dai masu ruwa da tsaki a aikin taimakawa alhazan Najeriya a duk shekara sun ce sun shirya tsaf domin tunkarar aikin. Injiniya Mustapha Imamu Sitti shi ne babban daraktan agajin izala a Najeriya.
Kamar kowace shekara alhamdulillah wannan shekara duk da an samu tafgaro na shekara biyu ba a je aikin haji ba amma bana 2022 nan mun gama tsare-tsaren mu na ainihin taimakon alhazai a kowace shirya da za a tashi a nan Najeriya kuma mun naɗa shugabanni waɗanda za su lura da al'amarin waɗanda muke cewa kwamandoji kuma alhamdulillah takaddun duk da za su aiki ne shi mun riga mun kammala su kuma mun raba musu mun ba su mun ɗauki dukkan wani tsare-tsaren da ka sani wanda zai ba da ainihin tafiyar da aikin su samu sauƙinsa da shiyoyin da za a haɗu duka mun kammala shi a kamar kowace shekara.
A jibi Alhamis ne dai 9 ga wannan wata na Yuni ake sa ran jirgin farko na maniyyatan Najeriya zai daga daga birnin Maiduguri ta jihar Borno zuwa kasar ta Saudi Arabia domin tunkarar aikin hajjin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
zamu so labarin wasannin mu na ranar yau ta jamhuriyar Niger inda kungiyoyin Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da AS Douanta Custom suka kai ga wasan karshe na kofin kwallon kafar kasar Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN ta kai ga wannan matsayin ne bayan da ta lalabe a kokana football club ɗaya da nema a garin Arlette ta jara a Gades Kamin ta gombalike mata a babban birnin Yamai da ci 3-1 ita ku AS Douanta Custom ta kai ga wannan matsayin ne bayan da ta kakkabe GS Tawa da ci 2 da nema a karawar su ta biyu a babban birnin Yamai bayan da AS Douanta Custom din ta wa GS Tawa ɗaya da nema a garin Tawale da birnin Adar kungiyoyin na Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN da AS Douanta Custom za su kara ne a ranar 3 ga watan August na shekara ta 2022 ranar samun incin kai ta jamhuriyar Niger domin tantance ko wane ne zai zama zakar National Cup ta shekara ta 2022 ta jamhuriyar Niger. Jamhuriyar Niger din ta yi kuma kunnan doki a wasan ta na farko na neman shiga kofin nahiyar Afrika na kwallon kafa na shekara ta 2023 da zai wakana kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da kasar Tanzania a karan su da suka yi a garin Cotonou na kasar Benin kwanaki hudu da suka gabata rukunin F a wannan rukunin kasar Algeria ta lakade Uganda da ci 2 da nema a karawa su. Duk dai a wannan rukunin na jamhuriyar Niger gobe Laraba ne kungiyar kwallon kafa ta kasar MENA National za ta kara da Uganda a Kampala babban birnin kasar Uganda yayin da Tanzania za ta karbar makuncin Algeria a Dodoma babban birnin kasar Tanzania a wannan rukunin na jamhuriyar Niger na neman shiga kofin nahiyar Afrika na kwallon kafa na shekara ta 2023 Algeria ce ke kan gaba da maki 3 sai Tanzania da jamhuriyar Niger da maki 1 kowanne inda Uganda ba ta da maki ko guda kamin wasannin su na gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Idan muka leka nahiyar Turai tunda nasarar da samu a French Open a shekaran jiya a karansa na 14 cewa da dan kasar Spain ko Spain Rafael Nadal a wasannin tennis na duniya abin ya haifar da kace na ce a bangaren wasanni a nahiyar Turai kasancewa sai da aka yi wa dan wasan Rafael Nadal alluran kashe ciwo a dotsawan wannan kwamfular ta wakana kasar Faransa Thibaut Pinot da Guillaume Martin dukansu ƴan wasan tseren keke ƴan kasar Faransa sun nuna rashin jin dadin su kasancewa irin haka ya haramta ga ƴan wasan tseren keke a dukkan fadin duniya inda suka rubuta a shafukan su a yau Talata cewa a nahiyar Turai ana wa waɗansu ƴan wasa kashin dankali yayin da ake shafara waɗansu da mai mai walƙiya da tamshi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro ga Hanifa da labarai a takaice.
Talata Rasha ta yi ikirarin cewa ta karbi ikon kusan daukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an Ukraine sun ce dakarun su sun tsaya tsayin daka a wani kazaman fada da ake yi da dakarun Moscow akan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu. Bayan shafe makonni ana kai hare-hare a gabashin Ukraine, ministan tsaron kasar Rasha Sergei Shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna rike da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani yanki na yankin Donbas da take fatan za ta mallaka. Jama'a a kasar Ghana akasari talakawa sun koka bisa tsadar kudin aikin hajjin bana da ya ninka har sau biyu tare da karin kudi da aka yi wa maniyyata da suka biya kudin aikin hajji kafin bullar annobar corona.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da tace ya gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyan mu ne ce taku Binta Suleiman Yero, da ke muku fatan alheri, mu kwana lafiya, ma'assalam.